Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wasu 'yan bandaga sun sace akalla mutane 60 a arewa maso yammacin Najeriya bayan da suka afka wasu ƙauyuka biyar akan babura suna harbi a iska, a cewar wani jami'in ɗan sanda da mazauna yankin da yawa a jiya Asabar. Najeriya na fama da ayyukan fashi da makami da satar jama'a don neman kuɗin fansa a kasari a arewa maso yammacin ƙasar, inda jami'an tsaro da suka yi karanci yawancin lokuta suke kasa hana satar jama'ar. Satar mutanen da aka yi a baya-bayan nan ya faru ne a jihar Zamfara a cikin daren ranar Juma'a, a cewar mai magana da yawan 'yan sandan yankin Muhammad Shehu. Ya ƙara da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike. Wasu mazauna yankin su hudu sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa wasu mahara ɗauke da makamai sun kai hari a kan wasu ƙauyuka a yankin ƙaramar hukumar Shinkafi, lamarin da ya janyo fargaba. Suka kuma sace aƙalla mutane 60 kafin su tsere zuwa dajin da ke kusa. Shugaban 'yan sandan ƙasar Colombia Jorge Vargas ya ce wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'a ƙasar Haiti Joseph Felix Barrio shi ne ya ba wasu sojojin Colombia umarnin su kashe shugaba Jovenel Moise. Da farko an fadawa sojojin da suka samu horo na musamman cewa aikinsu shine su kama shugaban kasar, a cewar shugaban 'yan sandan Colombia wanda kasar sa ke gudanar da nata binciken game da haram. A lokacin ganawarsa ta farko da sojojin biyu da Barney Capado da German Rivera, Barrio ya fada masa cewa bai san ranar da ya kamata a yi kaman batukon, a cewar Vargas. Kusan kwanaki uku kafin harin, Joseph Felix Barrio ya fadawa Capado da Rivera cewa sai dai su kashe shugaban na Haiti, a cewar Vargas. Ma'aikatar shari'a a Amurka za ta ɗaukaka ƙarar hukuncin da wani alƙali ya yanke akan wani shirin gwamnatin tarayya da ke kare baƙi matasa da ke zama Amurka ba bisa ƙa'ida ba daga maida su ƙasashensu na asali a matsayin wanda ya saɓawa doka, a cewar shugaba Biden a jiya Asabar. Alƙalin gunduma a Amurka Andrew Hannon a jihar Texas shine ya yanke hukuncin akan shirin tsohon shugaba Barack Obama a ranar Juma'a. Yana mai cewa Obama ya sabawa doka a lokacin da ya kirkiro shirin da ake kira DACA a takaice a shekarar 2012. A wata sanarwa da fadar White House ta fidda a jiya Asabar, Biden ya ce kwata-kwata bai ji daɗin hukuncin Hannon ba. Ya kuma sake yin kira ga majalisar dokokin ƙasar da ta tabbatar da an fito da hanyar dandandan ta warware matsalar. Hukuncin Hannon ya amince da wasu jihohin Amurka a ƙarƙashin jagorancin jihar Texas da suka shigar da ƙara suna nema a kawo ƙarshen shirin na DACA. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a bala'in da ya auku a yammacin Jamus da Belgium ya ƙaru zuwa aƙalla 168 a jiya Asabar bayan da koguna suka cika makel aka kuma yi ambaliyar ruwa a wannan makon, lamarin da ya yi sanadiyar rugujewar gidaje da lalacewar hanyoyi da layukan wutar lantarki. Kusan mutane 141 suka mutu a bala'in ambaliyar ruwan mafi muni da aka gani a Jamus fiye da shekaru 50 da suka wuce, ciki har da kimanin mutane 98 a gundumar Arweiler da ke kudancin Cologne, a cewar 'yan sanda. Har yanzu ba a ga ɗaruruwan mutane ba ko kuma an kasa kaiwa gare su, tunda har yanzu ba a iya zuwa wurare da yawa saboda yawan ruwan, yayin da kuma hanyoyin sadarwa a wasu wuraren suka katse. A jiya Asabar ne kasar Afghanistan ta faɗi cewa wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba suka sace diyar jakadan kasar a makwabciyar kasar Pakistan na ɗan lokaci kuma suka azabtar da ita. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi Allah wadai da faruwar lamarin a wata sanarwa da ta fitar a birnin Kabul, inda ta bayyana cewa Silsila Alikil na kan hanyar ta ne ta zuwa gida a Islamabad, babban birnin Pakistan, a lokacin da wasu mahara suka sace ta tsawon sa'o'i. Sanarwar ta kara da cewa bayan da masu garkuwar suka sake ta, an kai Ms. Alikil asibiti inda ake kula da ita. Afghanistan ta buƙaci gwamnatin Pakistan da ta gaggauta gano maharan tare da hukunta su. Ta kuma buƙaci samar da cikakken tsaro da kariya ga jami'an diplomasiyar Afghanistan tare da iyalansu a ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau za mu dora a tattaunawar da muke yi da manyan bakinmu akan matsaloli da ke damu mata a Najeriya. Za mu tashi yau ne a bayanan da Hajiya Hadiza Sanda Umar za ta yi. Hajiya Hadiza, gare ki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, alhamdulillahi, na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan guri mai tarin albarka. Allah ya saka mu da Voice of America da alkhairi. Wato, a duk lokacin da naga an taru mata an haɗu, to nakan yi farin ciki, nakan tuna wata gota mother ɗina da ta sa ni akan irin wannan tafiya. So zan ce Allah ya saka mata da alkhairi. Wato, mu mata, zan yi magana ne akan mata saboda organization da nake representing Tijjaniya Muslim Women Development Association na mata ne da matasa. Wato, asali mu ne matsalan kanmu. Ana wa kalilan fahimtar da nayi. A yanzu in kika tashi neman abu, na yi taɓa yin magana akan haka, kika je office, za ki ga mace ƴar uwarki kina mata sallama da ƙyar za ta ansa. Shi namijin ɗinnan dai shi ne zai ansa ya kai ki inda za ki samu taimakon ki. To, asalin matsalan mu ne za mu gyara kanmu. Muka gyara kanmu za mu samu sauki. To, harkan gefen wajen maza kuwa, to gaskiya sai mun tashi tsaye. Me ya tsaye din? Shine sai mun ilmantar da ƴaƴanmu ko ta wani fanni, na addinin Christianity ko na addinin Musulunci ko kuma addinin ma da wasu ba su yarda ma da Allah da Annabi ba, amma kuma muna tare da su, kuma muna hudda da su. Sai sun furta ne al'ada ka san cewa basu ma yarda da Allah da Annabi ba. To, amma duk haka sai ya kasance cewa mun ilmantar da ƴaƴan namu sun kuma fahimci inda muka dosa. Mace ce za ta dinga yin abu, ba taɓa fita da ɗanta ba, ba taɓa ma zaunar da shi ƴarta ta ta mata bayanin abin da take yi ba. Na tsaye za ta fita su je ta nema duk abin da za ta nema, in ta dawo ƴarta ba ta ma san ina ta je ba. To, ba ta ma ilmantar da ita akan gwagwarmayar da take yi ba. To, daga nan ma an samu kuskure. A lokacin da ɗanka ya kai munzalin da ya kamata mu mata mu yi musu magana ma ba ma musu, sai ki dinga kai kamar kawai da ta imagination ta sani. To, anan muka ƙara samun lapses. Na yadda da maganan da ita mahaifiyarmu ta magana sai da Aleka ta ce ya kamata a ce mu mata maza sun tausaya mana. Wato, dole ne a tafi din da su, saboda asalin inda Allah ya halicce ma namiji ne Allah ya halicce a duniya kafin aka kara mu mata. To, amma Allah ya san muna da daraja ne ya kawo mu, da ba mu da shi da zai shafe mu ne, kawai sai ya bar maza. To, dole ne maza a nan gurin su fahimci cewa in ba mu ba su. Saboda in gidanka yau ka fita, mace ce za a aurar da ita ta je gida, tana shiga wannan gidan, daga gidansa za a ce ki ji tsoron Allah, ki bi mijinki, ki uwa, ki bi uba, ki ruba dangin miji, dangin miji, dangin ka, duk sai an gaya ma mace. Shi fa namijin nan ba taɓa gaya mishi haka ba. Aifani, na taɓa tambaya na ce shi namijin ana zaunar da shi a gaya mishi irin wannan maganan da ake gaya ma mata. Ya wuce sai a ce to ka ji tsoron Allah, ka san aure mata sai hakuri, shikenan abinda ake gaya ma maza shikenan. Amma ita mace duk danginsa sai an kawo. To, in har mace namiji zai fita ya tafi gona ta duba shi, ta duba uwarsa da ubansa da ƴaƴansa da danginsa sun zo da matsala duk tayi, to ban ga dalilin da ba za a ba ta kujera a Najeriya za ta kasa rikewa. Babu wannan, ban ga wannan dalilin ba. Saboda dakatar da uwa tana kwance, uwarsa uwarta tana gida ba ta lafiya, dukkan matan nan ita kadai za ta iya yin wannan abu. Ta je ta duba uwarsa, ta kuma tafi gida ta duba danginta, ta dawo ta duba ƴaƴanta, shi kanshi ya zo ta duba shi. Kace, to me za a hana a ba mace space a Najeriya ta taka rawan gani? Wato, ma aka ce wai a gwada ko? a gwada ake sanin na kwarai. Nace to a ban mu gwada mu gani. In aka gwada na fada na ƙara fada. Nace ni eh Rafa'i Allah ya saka mishi da alkhairi. Nace ya ba mu dama a Najeriya da ya zamanto mace ta fito deputy governor dinsa. Ya kamata mu bashi ma award to be frank. Ya kamata mu yes ya kamata a ce mun hadu mun je mun bashi award saboda ya ba mu ba inda zai mu je gurin ta mu ce ga matsalar mu ta ki sauraron mun taki za mu fito mu rubuta ta ga da mu ce uu ita ma ba za ta yi da ba sai saboda haka ya kamata gwamnati su koyi abin da Yar Rafa'i yayi a ba mu dama mu gwada ana kallon aikin da take ba mata na zasu je su kwankwasa ba ta fito ta an samu su ba a daidai capacity dinta daidai abin da take tana kokarin yin ta tunda ba za ka iya ce ma mutum zai je ko ina ba amma tana kokarin ta saboda haka kadan da zan iya fada yawanci iyayenmu da suke nan gurin sun yi magana masu muhimmanci a maganar fiade maganar wannan abin in kuna ƙara fadan shi yakan daga mana hankali saboda menene matsalan da yake faruwa inda za a fito za ga yana shekara 9 ta yi ciki shekara 9 saboda Allah da Annabi saboda Allah da Annabi an cutar da mu 9 years a ce shekara 9 yani a mata ciki namijin nan shi kawai irin azzalimi ne ya kamata wannan mutumin a fito da shi duniya a san shi a kuma hukunta shi amma da yake maza ne a position din da suke a duk office din da kaje in kaga shugaban ran din su daya fa da matan amma namiji za a daura ita tana nan bata da amfani kuma ta ran din su daya amma ba za a bata wannan matsayi ba saboda an san za ta kwatan mana haƙƙin mu a wannan office to saboda haka jama'a wannan abin da kuka ga yana faruwa ya kamata mu hada kanmu mu zama tsintsiya daya mu taimake kanmu da kanmu shine mafita assalamu alaikum
Hadiza Sanda Umar kenan lokaci yayi da zan mika wannan na'urar magana ga Lady Yasmin Zakari jami'a ce a babban bankin duniya Lady Yasmin gareki
da fatan duk mun zo lafiya Allah ya ba mu sa'a wato maganar mata abu ne da yake da ciwo a zuciyar kowace mace to sai dai kuma ya danganta ba kowanne ne yake samun damar da zai fito ya bayyana wannan zafin da yake ransa ba to dan haka alhamdulillah wannan dama da Voice of America ta bamu da Hajiya Madina ta tsaya akan wannan abin Allah ya saka da alheri Allah ya sa komai ya zama na wannan abin ne da za a ci gaba saboda idan aka ci gaba da yin wannan su zata zai zama kamar a ce wani zauri ne da zai fitar da wasu manufofi akan mata wanda zamu iya tunkara a ce gwamnati ta wannan kawa hawa ko ta kasa ko ta ba kasa ta tsakanin kasashe internationally ko cikin jihohi ko locally ya zama na muce ga abin da muke bukata saboda duk inda aka ce akwai unity to akwai strength so kamar duk abubuwan da kuka faɗa ina ta saurarawa ina baya ina ta jotun wasu abubuwa ma da kuke ta faɗa gaskiya abu na farko da muke bukata a matsayin mu na mata shine muna bukatar mu tausaya wa kanmu mu daina yin kishin banza da kuma bakin ciki wa juna yawanci za ku ga tsakanin mu mune muke cin kafar juna zaka ga ko da a ce a gidan aure ne to zaka ga mace a ce ta fi rigima da uwan miji ko kanwar miji ko yan miji shi uban miji zai dan saukaka ko shi kanin miji sai ka ga wani lokacin ma yana saukakawa tsakanin su da matar so wannan da abubuwan da yake kawowa har da kauyanci da rashin wayewar kai so idan muka yi tunani cewa idan muna rigima da junan mu to wannan yana kashe mana hadin kan mu kuma ba abin da zai samu ci gaba in ba shi da hadin kai to mu a tsakankanin mu kenan a mata ya kamata mu tausayawa kanmu mu yi kokari mu hada kanmu saboda akwai strength a cikin unity kuma gaba da yadda ma muke raising din ƴaƴanmu mu raising din ƴaƴanmu yadda za su yi respecting din mace ya zama na a ce mun yi raising tun da mu muke haihuwa mu yi raising ƴaƴanmu maza ya zama na duk din da muka haifa ya san cewa to yadda zai daraja uwarsa zai daraja ƴan uwansa to matarsa ma tana da matsayi a wurin sa so ya kamata mu yi raising yaran da zasu zama conscious akan wannan issues din so kun ga ko ba komai mun fara samu solutions wanda yake ko yanzu dama kowanne abu ne ake so a bashi solution ba nan take yake faruwa ba abu tafiya yake kadan kadan a ce mu a cikin damuwar da muke ciki idan kashi 90 ce ko 100 to misali a ce nan gaban nan da shekara 20 zuwa 30 abubuwan zasu ragu kenan idan mun yi taking wannan measures din mun sa su in place sannan kuma duk abu da ya faru na mata mu kokari mu kawo wa kanmu dauki kamar yadda ita Hajiya ta faɗa da take fafutukar yarinya da take ruwata har akai mata faɗi ita kubura har ya zama na sanadiyar rasuwarta. To ya kamata idan muka ji wannan maimakon mu koma gefe mu yi gulma ko mu ce kaza kaza, to kada mu tunanin wannan, mu tunanin cewa ciwon ya mace na ya mace ne, mu ma zai iya samun kanmu, mu ma zai iya samun ƴaƴan da muka haifa. So idan muka yi haka muka kawo taimako duk wani ishu din mata in muka zo muka sa baki gaba daya, to zai sa kowa ya tsorata, ya zama na wanda ma ba shi da niyya ya ce wani abu idan ya zo ya ga an yi gangamin wannan ta fito tai magana, wannan ta fito tai magana. To mutum ko bai yi dan yana tausayin mata ba, to zai yi dan a ce yayin, zai yi dan a ce ya faɗi wani abu akai. So mu yi kokari muna taimakawa juna idan rigingimu sun taso. Mama kamar yadda ita okay magana ta yawa, okay to ma ci gaba an jima.
To duk dai maganganun da sauran ƴan mata suka faɗa a nan gurin na yadda da duka, amma mu a gurin mu a Rafa abinda zai kawo da zai taimaka mu mata shine dokoki da ke gaban majalisa da National Assembly da na duka state jihohi, kamar Violence Against Person Prohibition Bill wanda aka riga aka yi passing a National Assembly. Shi wannan bill din zai taimaka mu mata idan dai har ana amfani da shi. Shi wannan bill din an kayyade duk laifuffuka da kuma yanda za a gyara hukuncin duk wanda ya yi wannan laifi. Yana nan a rubuce kamar kan fyaɗe, kan divorce na mata, duk dai abinda mata suke ciki yanzu suke suffering. Sannan kuma akwai Child Rights Act, shi ma da yawa an yi passing na shi amma wa'ansu jihohuna duk ba su yi passing ba. Shi ne ai wanda Hajiya Bilkisu suke magana, inda a ce ana amfani da shi ko da yake a nan arewa maganan cewa a yi ma 'ya mace aure bata kai lokacin aure ba, wannan ba magana ba ne ba a gurin mutanen arewa. Tunda an kawo addini a ciki, so dole ne za ki ga an yi shiru a kan wannan maganan, don saboda yana cikin Child Rights Act. An ce mace sai ta kai shekara 18, amma ba haka ake amfani da shi ba. Kuma akwai register, Sexual Offender Register da aka buɗe Vice President Osibanjo da ya launching. Wannan register is online, inda sunayen duk wanda ya fyaɗe, wanda yake gidan kurkuku yanzu, da wanda aka yi zargi, duk akwai sunayensu a ciki. Kamar yanzu idan ko kana da makaranta, kana so ka ɗauki malamai, kana iya zuwa wannan register ka duba cewa ko suna ciki ko ba sa ciki. Kin ga wannan ya zama abun taimako ne a gaba, tunda da yawan fyaɗe da ake yi a makaranta ake yi. To mu dai a Rafa akan haka shi ne muke taimakawa, kuma na ma faɗakar da mata akan Islamiyya a masallatai, don muna da wani program da muka yi Islamic Family Law a wannan jihar Kaduna, Kano, Jigawa, Zamfara, Sokoto and Kebbi. A nan mun yi yanzu shekara wajen 13 kenan da muke wannan project din, inda muka yi kutuba da ake yi a masallatai kowane juma'a. Kuma ana neman ƴancin mata ne, a nuna ma maza cewa mata ma suna da ƴanci a Qur'ani a cikin kuma hadith. To wannan mun yi shi yanzu da yawa ana taimakawa. To aikin dai da ya Rafa muke yi kenan, a taimaka mu mata kuma mu samu ƴancin mata. To Habiba za ta dan ƙara bayani akan abubuwan da muke yi.
Assalamu alaikum. Game da zan ƙara bayani game da abinda Hajiya Umma ta faɗa da Rafa suke yi, amma kuma kafin na ci gaba zan tambaye ku tukunna, like duk wani abu dai da yake faruwa a duniyar mu yau yana farawa ne daga cikin gida. In ba mu ilmantar da yaran mu inda ya kamata ba, ba mu musu wa'azi inda ya kamata ba, ko ba mu gaya musu inda ya kamata mu ɗauka juna ba, bayan da za a yi mu fito kuma mu kalli wa'insu mutane da mutunci. Sai abu ne ya kamata ya fara daga cikin gida. Duty virus ba wai police ba ne ko kuma ƴan gwamnati ko kuma masu zaman kansu ko masu aiki taimakawa mutane ba ne. Ya kamata ya fara daga ni da kuma kowa da kowa. To Rafa dai tana taimakawa mata sosai a kwato musu ƴancinsu da kuma haƙƙinsu. Kuma muna nan muna ba mutane mata grants da za muna taimaka musu a harkan sana'a, inda za su iya zaman kansu, za su iya kwato wa kansu ƴanci. Muna project da yawa da yake taimakawa mata. Kuma in mun ganda kwai gari da ake cin zalin mata da yawa, muna ɗaga murya don a yi adjusting penal code da zai shafi mutane tantan mata ya taimaka musu. Amma matsalan kuma da muke samu shine in mun ɗauka wannan abubuwan aka amending ɗinsu, ba wai yana zuwa wurin mutane ba da ya kamata su amfani da shi ba. Za a iya a Justin kuma bijaccen zuwa local government area ba, ko kuma mai wani dan yar kauye haka da take nan can cikin kauye ba wai ta san da irin wannan abubuwan ba. To zai sa muke so a zo gaba ki daya mu a Sumata mu taru mu je kauyukan nan. Wa mu shiga wurare da muka san ba su da cikakken addini, ba su da cikakken ilimi na boko, mu sanar da su kuma mu san matsalolin su kuma mu samu musu mafita a ciki.
Hajiya mai rumuji sai ki dan tofa albarkacin bakinki akan ina ne mafita, ina za a iya samu magance waɗannan abubuwa musamman waɗanda kike bayanai akan yara kanana.
To a mafitan kenan Hajiya Madina, kamar yanda ƴan uwana da iyayena suka yi magana a nan, shi da idan aka samu yawancin mata, saboda aka ce ciwon mace nan mace ne, idan mata suna cikin position din da za su iya tafiyar da abin da yake cikin doka, ai ba wai mun rasa dokan ba ne, akwai dokan da ya kamata ya yi amfani, amma amfani da dokan ne ba a yi. Kamar Child Rights Act din da Hajiya ta yi magana, akwai state ɗin da ma suka yi adopting, amma sai kiga an kama wanda ya fyaɗe, sai kiga an bashi wai wata biyu ko uku. Ina zancen Child Rights Act da ya ce life imprisonment ne ko kuma abin ga wanda ya fyaɗe, me yasa ba za a bi ba? Saboda mata yawancinmu ba mu da wanda wakilai da ya kamata su san zafinmu. Saboda ni nakan yi tunani a idan a ce wai namiji ba zai dauki mataki akan abubuwan da mata sai nakan ce to ƴaƴan su fa, amma kin ga kamar Hajiya mama mu ta magana ta ce akwai uba da zai ma ƴar shi kaɗe, saboda haka ba za su ji wannan zafin ba. Dole ne mace ce abinta, ita ce za ta yi kukanta sannan ta share ma kanta hawaye, mace ɗin ina nufin dukkanmu mata.
Da wannan bayanai na Mero Muhammad Mudi, shugabar kungiyar fafutukar kare haƙƙin mata da yara, za mu dasa aya, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin baƙin nawa da abokan aiki na Aisha Mu'azu da Hauwa Umar, sai kuma Benjamin Gowon da Salihu Awalu da suka ɗauki shirin a faifai, da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni Madina Dauda da na shirya kuma na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne, ko zaka gabatar da kanka?
Sunana Muhammadu Indimi.
Gashi ka cika shekara 73 a duniya. Kamar yaya rayuwa ta kasance ne a tsawon waɗannan shekaru?
Rayuwa ba abin da za mu ce sai dai mu gode mu Allah, alhamdulillah.
Da akwai gugurmaya na rayuwa da aka yi kasuwanci da wasu abubuwa haka, ban sani ba ko labai zai dan yi mana bayani kaɗan?
Tunda na tashi ban san komai ba sai saye da sayarwa. Tun ina ƙarami ban taɓa yin boko ba. Ba wanda ya taɓa nuna min yadda ma zan rubuta sunana. Dole da gogor maya suka sa na san wayannan abubuwa. Wanda ma ya yi PhD ba abinda zai nuna min. Saboda haka gogor maya ita ta taimake ni. Saboda kaga a nan Maiduguri aka haife ni. Ina kasuwanci na in shiga Chad, in shiga Kamaru, in shiga Niger. To in ka shiga Chad ba wanda yake maganan Hausa. Dole da gwagwarmaya ta sa na iya Larabci, tunda Larabci shine national language ɗinsu a Chad. Cameroon, Northern Cameroon ba sa Hausa sai Fulashanci. Gwagwarmaya da dole ta sa nake magana da su har na san yadda zan yi magana na iya Fulashanci. Niger suna barbaci alhamdulillah kuma suna Hausa, wannan ba wata matsala. Saboda haka ita duniya damin haka take. Yanzu shekara na 73, 60 din nan duka kasuwanci nake.
60
eh Na fara tun da daga shekara goma a kan titi.
Shekara goma?
Yes. Lokacin da aka haife ni, babana yana da shekara 74 da matan shi hudu. Alhamdulillah, lokacin da na kai goma yana da 84. To kaga fa nan ne za a fara gwagwarmaya, ya zan yi na ciyar da su. To fa shine nan in saya wannan, in sai in juya, in sai da haka 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 har Allah ya raba ni da shi lafiya. Yana da shekara 91 abu, kuma na koyi abubuwa tare da shi. Akwai abokantaka tsakanin mu da shi, da mu zauna mu yi wasa da dariya. Abin da yake gaya mini, always karka yi ƙarya, karka zalunci kowa, kuma karka ji tsoron kowa, kuma ka san komai Allah ke yi. Duk abin da ka nema in baka samu ba, karka yi fushi da wanda ka nema a wurin shi, Allah ne zai baka ba. In kuma ka samu, za ka yi murna, amma ka san Allah ne ya baka ba wannan mutumin ba. To na tashi da wannan, saboda haka sai na gode wa Allah, alhamdulillah.
To ganin ka ce lokacin da ya haife ka yana kusan shekara 71 abu, kaman ku nawa ne ƴaƴansa?
Kwata-kwata mun uku ya haifa maza, amma duka ba ko ɗaya sai ni. Yanzu zamana ba ni da ya, ba ni da ƙanwa, ba ni da wa, ba ni da ƙani. To amma kuma Allah ya taimake ni, na yi iyali wanda sunana ba zai ɓata ba har abada, insha Allah.
To ana cewa Alhaji Muhammad Indimi, Alhaji Muhammad Indimi, shin kai mutumin jihar Maiduguri ne ko daga ina aka fito?
Uwata ma a Maiduguri aka haife ta, ba ni ba. Saboda haka lokacin da aka kafa Maiduguri, su babana su suka kafa Maiduguri lokacin suna kukawa, amma ainihin sa daga Gezawa suka zo da mahaifi shi lokacin babu Maiduguri. Amma ba Maiduguri lokacin, suka je kukawa nan suke zo ne, suka yi suna. To shine aka ce to a zo a kafa Maiduguri, da yake background din shi na Kano ne. Sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar Hausawa, Hausari kenan.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
I'm not afraid.
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.